sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 1931 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lal FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukan mu na voehausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Bahari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu je da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakuma Kere. Rundunar tsaron Myanmar sun kashe sama da masu zanga-zanga kingin gwamnatin soja 80 a ranar Juma'a, a cewar wani rahoto a jiya Asabar, yayin da ƴan raji ke neman maido da gwamnatin farar hula da aka hambara suka bazu a kan titunan kudu maso gabashin ƙasar. Kafar labarai ta Myanmar Now da shaidu da wata kungiyar rajin kare 'yan siyasa da aka daure ta AAPP sun ce an gudanar da kashe-kashe ne a lokacin da dakarun gwamnati suka harba gurneti akan masu zanga-zangar a garin Bago mai tazarar kilomita 65 daga arewa maso gabashin Yangon, birni mafi girma a Myanmar. Kafar labaran ta Myanmar ta ce an kashe sama da mutane 82, yayin da kungiyar kare daurarru 'yan siyasa ta AAPP ta ce ta tattara alƙalumar waɗanda suka mutu a cikin zanga-zangar a Bago a ranar Juma'a kuma sun kai 80. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a wata sanarwa a jiya Asabar cewa ta samu labarin an yi amfani da makaman atilari a kan fararen hula a garin Bago, kana ya raunata mutane da ba su samun kulawar likitoci. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira da a kawo ƙarshen tashin hankalin nan da nan, ta kuma yi kira ga rundunar tsaron da su ba likitoci daman jinyar waɗanda suka ji rauni. Cibiyar sa ido a kan cutar coronavirus ta Jami'ar John Hopkins ta faɗa a jiya Asabar cewa akwai kusan mutane miliyan 137 da 700,000 masu COVID-19 a faɗin duniya. Amurka dai ita ce kan gaba da yawan masu cutar da suka kai miliyan 31, sai kuma ƙasar Brazil mai mutane miliyan 13,300 masu cutar, bayan haka sai India mai mutane miliyan 13,200 na masu ɗauke da cutar. Kamuwa da cutar a wuni ya ƙara ta'azzara ne a India, yayin sake ɓarkewar COVID-19 a cikin kwanaki 5 jere. A jiya Asabar, ma'aikatar kiwon lafiyar India ta ce an samu mutane 145,384 da suka kamu da cutar cikin sa'o'i 24. Likitocin kulawar gaggawa a Burtaniya sun ce ma'aikatarsu tana samun kwararren marasa lafiya da suka ce suna samun ciwon kai bayan da aka musu allurar rigakafin AstraZeneca, biyo bayan rahotanni da ke nuni da cewa akwai yiwuwar rigakafin ka iya yin illoli da dama, kuma akwai yiwuwar yin mummunan lahani ga kwakwalwa. A jiya Asabar, shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi kira ga kawo ƙarshen abin damuwa da ke faruwa a yankin Donbass da ke gabashin Ukraine, bayan ganawarsa da takwaransa na ƙasar Ukraine a Istanbul, inda ya ƙara da cewa a shirye Turkiya take ta ba da gudunmuwar da ake buƙata. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi wata ganawar sama da sa'o'i 3 da Erdogan a Istanbul a wani bangaren ziyarar da aka shirya a baya, yayin da ake fama da tankiya tsakanin Moscow da Kyiv a kan rikicin Donbass. Ukraine ta janyo hankalin duniya a kan yadda sojojin Russia ke tattara kayan aiki a kan iyakar da ke tsakanin Ukraine da Russia, da kuma ƙaruwan tashin hankali a wannan bangare da ya raba tsakanin sojojin Ukraine da 'yan awarin yankin Donbass masu samun goyon bayan Russia. Tura sojojin Rasha a wurin ya haifar da damuwa cewa Moscow na shirin aika dakarunta zuwa cikin Ukraine. Kremlin ta musanta sojojinta na yin barazana, amma kuma ta ce za su ci gaba da zama wurin har lokacin da ta ga ya dace. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kashe akalla mutane 2 a cikin wata zanga-zanga mai cike da tashin hankali a ranar Juma'a, a cewar jami'an zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya na cikin gida da ke gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo. Sojojin kwantar da tarzoma da ke tare da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya da ake kira MONUSCO sun kashe mutum guda a cikin zanga-zangar da aka yi a Oisha. Inji magajin garin birnin Nicholas Kikuku yana faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters. Lamarin ya faru ne kwanaki bayan zanga-zangar da wasu matasa suka gudanar a birane da dama a gabashin Congo da suka bayyana fushinsu game da gazawar da zaratan sojojin Majalisar Ɗinkin Duniya su 12,000 suka yi na hana kisan fararen hula da ƙungiyoyin 'yan bindiga ke yi. Mai magana da yawun sojojin MONUSCO Matthias Gilman ya ce hukumarsa tana gudanar da bincike akan abin da ya faru a birnin na Osha. A ƙarshe, Ramsey Clark, wanda ya fafutukar kare haƙƙin bil'adama a matsayin babban lauya a Amurka a cikin shekarun 1960, amma kuma ya taimaka wa Saddam Hussein da Slobodan Milosevic a matsayin mai kare su a kotu, ya mutu yana da shekaru 93. Dan sassaucin ra'ayin kana babban lauyan gwamnati ya rasu ne a ranar 9 ga watan Afrilu a gidansa da ke birnin New York, inji Sharon Wild tana fadawa kafafen yada labaran Amurka. Ya zuwa yanzu ba a bayyana musabbabin rasuwarsa ba. Rawar da ya taka a fagen siyasa ta ƙayatar shi ne ya fara ɗaukaka ƙara akan bambancin launin fata a makarantu da kuma 'yancin kada kuri'a a jihohin arewacin Amurka.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole.
Yau shirin namu na kasuwa a kai miki dole ya zagaya ne a waɗansu yankuna na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja domin yin tattaunawa da 'yan kasuwa daban-daban akan tsadar kayayyaki da kuma tsadar da ake hasashen cewa za ta iya kasancewa idan lokacin azumin Ramadan ya iso. Sunana Umar Faruk Musa, kuma yau ne zan yi tattaunawa ta musamman da wata 'yan kasuwa domin jin halin da kasuwar take ciki, daga kayan abinci da kayan almasarufi da kuma abubuwan da dai akan bukata yau da kullum gurin rayuwar gida. Ga dai yadda tattaunawar ta kasance da waɗannan 'yan kasuwa da kuma irin abubuwan da suke faidawa.
Sunana Abdulsalam Kiru, amma nan wata kwanake kasuwanci ina sai da tattasai da tumatu da albasa da dankalin tura da na zaki.
Yanzu za ka gaya mana farashin shi a kwando-kwando ko awon da kuke wurin saidawa?
To kwando dai a yau dai kamar rana irin ta yau mun je mun siyo shi, inda muke siyowa akan naira 10,000 zuwa naira 8,500 zuwa 9,000, haka muke siyo shi yau. Kamar tumatur kenan nake magana, tattasai kuma yau ana siyowa kamar 9,000, 8,500, 10,000, tarihu kuma 10,012 babban buhun zuwa kuma 10,011
karamin buhu.
Dai buhun ne, amma ka san kashi-kashi ne tarihun kowane da irin shi.
To kamar albasa fa da su dankali?
Eto dankali dai na Turawa kan sayar kamar buhun 32,000 haka da uku kuma haka yake, kuma na zaki kuma ana sayarwa 10,011 haka yake sayar shi a can gurin sayarwa kenan.
Kamar kabeji fa da na ga shi ma yana cikin jiran abun da kake sayarwa?
Kabeji misali a buhunsa akan sayar kamar 6,500 haka ake sayar. Baya kwaya kuma ga yana ana sayarwa 200,400, 300, har ma da na 200 daidai bakin gwagwarmaya irin wanda kake so shi ya ka saya.
Hada albasa haka ya kake ita kuma?
Hada albasa ne ke sa. Ita kuma ba kan siyo ta kamar yau. Mun siyo ta 10,000 zuwa 9,500 haka ake sai da buhunta yau. Haka a inda muke siyowa kenan.
To amma in ka auna farashin shi a wata ɗaya da ya wuce da yanzu, wannan kayan naka baki ɗansa ƙaruwa farashin yake ko rabuwa yake?
Akwai abin da ya ƙaru, amma akwai abin da ya ragu. Misali ita albasa dai lalle a wata biyu da suka wuce nan gaba an samu ragi sosai. Mun kuwa da ana kan sayar 20,000 da wani abu, yanzu kuma kaga gashi yanzu akan sayar 10,000 har ƙasa da haka ya ralumin. Kuma dankali shi kuma yana nan dai, yana gaba ne na dawowa, ba shi da wani lokacin da zaka ce wannan yayi tsada ko kan gaba ne kan dawo. Na zakin nema ya dan samu sauki, inda shi da akan sayar har 10,012, yanzu kuma akan sayar 10,019.
To ya farashin kifi yake?
Na ta akwai 30,000. Ba na samu wanda bai kai 30,000 ba, ko kuma wanda ya wuce 30,000.
Kifi kawai kake saida ko kana saida wani abu?
A kifi kawai nake saida.
To ya ka auna farashin shi a yanzu da kamar wata ɗaya ko biyu da suka wuce?
Gaskiya an samu ƙari akan da, a yanzu ana ɗan samun ƙari akan wani abu ko da abubuwan komi ya dangan ta.
To nawa ake saida katon a wata biyu da ya wuce da kuma yanzu?
Ana saida 25,000.
25,000?
Eh. amma yanzu karamin farashi 27 zuwa 30.
Amma karin ba yawa kenan kamar wasu kayayyakin da na tambaya ko?
Karin ba yawa, sai dai kuma yanda ake sayar da kayan ne ba canza yayi ba, ga riban sai dai a wajen.
Kana nun ba sai da yawa?
Ah, ni ina mutane da suke sayar da asar daina haka, kuma a yanzu ma in ka ci ka kara kuɗi ma za su sayar.
Nan da azumi kana ganin karuwa farashin zai ko raguwa zai?
To wannan abu ne na wajen Allah, mu sani ba zai iya karuwa kuma zai iya zama haka ko kuma ya rage, wallahi alam.
Amma dai ga al'ada da aka sani kayayyaki hawa suke in azumi ya zo maimakon su sauka, saboda
kayayyakin suna hawa, suna hawa, wasu kuma za su zauna ne, wasu kuma za su dan rage, ya danganta da yanayin da abubuwa suka san da yadda kayan ya zo daga can nesa, nan ne kuma za a samu farashi ko sama ko kasa.
Kamar daga ina kuka samu kayan?
Biyu ana samu, wasu suna kawo daga Maiduguri, wasu kuma suna kawo na Hadeja, wasu kuma suna kawo na Ibadan ɗanyi a zonan Kaduna a ƙasashe, wajen da ake samu.
Sunana Muhammadu Bello.
A nan kasuwar Utaku ne a Abuja. Yaya tsadar kaji da naga kana saidawa?
Kaza dai yanzu dai sai dai abin da ya ƙaru. Domin yanayi ne kullum yake canzawa fiye da abin da yake faruwa baya. Kullum yau muna samun tsada abubuwa, kuma kasuwancin kuma yana da taɓarɓarewa yanayin da muke ciki na halin rayuwa.
To kamar nawa tsadar kazar Turai da ta gida take?
Kaza Hausa yanzu a gaskiya yanzu mun samu hawan farashin tafiye da na kaza agiri a halin da ake yanzu. Kazar gida da muke sayarwa naira 80 yanzu tana kai 100, muke sayarwa 900 yanzu tana kai 1,300, ta 1,300 yanzu tana kai 2,000 ko 1,800.
Kazar Hausa?
Kazar Hausa, amma ita ta Bature an samu ƙari dai bai wuce naira 200 ba ko 100. Ta 1,500 muna sayarwa da 700 da 800, ta 1,800 tana kai 2,000 yanzu. Amma ita kazar gida ta ninka gaskiya.
Me yasa aka samu wannan bambanci a fahimtar ka?
To mu da iya tunaninmu da basiranmu da kuma baiwar da Allah ya mana ta saye da yau da kullum, a yanayin kiwon aka samu canji akasi. Domin da arewa za ka samu ko ina gata nan ba tsaba tsayin zaba, kowane guri ake samunta kamar da ba. Gurin da za ka je ka sayo kaza da za ta kai 1,000 yanzu ka yi kokari ka samu guda 300 ko 350, sakamakon yanayin da ake ciki na rashin zaman lafiya na bangonmu na arewa. Shi ne ya kawo al'amuran duk suka zama sai dai haƙuri. In ka je da niyyar ka saya da yawa, dole ka haƙura ka sai kaɗan domin babu ba masu kawowa.
Idan azumi ya zo nan da 'yan kwanaki kaɗan, ya kake ganin farashin zai kasance? Shin zai karu ne ko kuwa zai ragu, ganin irin malamai ana ta hudu ba cewa kada a tsawala tsadar kayayyakin abinci?
Haka ne, gaskiya ne, wannan al'amari daga Allah ne. Kullum ana mana wannan hudu ba, kuma mutane suna hankalta a kai, kullum ana kokari. Amma bisa wannan al'amari da yake faruwa shi ne ummar abaisin da ko an so a yi saukin yanayin, kai kana so, wancan yana so, wan haka yana so, an zo kayan dukan hibe san nan mutum daya ba, dole a samu wannan canji a sayar da wannan yake so din, ko da ba yadda ake so a sayar din ba, dole a samu kare sakamakon babu kaya.
Sunana Muhammad Tuba.
Me zumi kake saida?
Na saida kankana da abarba.
Amma ban ga lemo da sukaras wadansu ayin itace ba haka wanda ake saida ne, ya faru?
Gaskiya saboda sakamakon jari ne da bani da shi yanzu, ya sa nake ta lallaba da abin da ya samu a hannuna.
To ya tsadar kayayyakin suke idan ka kwatanta kamar da wata daya da kuma yau?
Gaskiya ranke daɗe yanzu kan muna cikin tsadar kayan nan na yawaiti sosai, muna fuskantar tsada sosai. An kai la'akari da watannin da suka wuce da ɗan soke-soke, amma yanzu gaskiya abin ya ƙara tsada sosai. Abin mu kan bawa na bawa jin daɗin tsadar da yake yanzu nan.
To ka bayyana me da farashin yake da ya bambanta ko ya kawo ko ya yi ƙasa?
A gaskiya yanzu farashin ya yi sama ne sosai, ya ninka dama.
To ya yake?
Yanzu farashin ka ga da za ka iya zuwa ka samu abarba ka ɗan same ta 2,000, 3,500, amma yanzu za ka je ka sa 8,000 har 10,000 za ka same ta, ka ga abin ya ninka.
Ya ake auna ita abarba a guda ɗaya ko kuwa a dozin?
A dozin, za ka je da ka samu dozin 3,000, 3,500, amma za ka je ka same shi 8,000, 9,000.
Kamar kankana fa?
Ita ma kankana gaskiya ta hau farashin ta ya hau fiye da ma da, ta ma ninka, ta ma ninkin ma ya wuce na da. Domin da za ka iya zuwa ka same ta kamar ƙwarya ɗaya, za ka je ka same ta 20-30, ba ma za ka iya zuwa ka same ta 40-60-70 ma sama da haka yanzu.
Kai a fahimtar ka akwai ta hanya ko ta hikima da za a bi
domin farashin kayayyakin nan ya sauke.
To ranke dade farashin guda daya ce, hanya guda daya ce. Idan mun je masu sayan kaya a falafata giyaga suna korafin yanayin tsadar kudin mayi ne haka, inda suke daukowa kayan daga nesa suna kawowa nan. To tunda farashin man nan ya karu a yanda suke magana, dole mu ma su kara mana kudi a yanda muke saya da. To kage yanzu wannan matsalan daga can da yake nan shine abin da za mu iya. Sai dai mu ta addu'a kai Allah ya kawo mana dai muna roƙon gwamnati dai a taimaka a sassauta mana rayuwa dai kamar harkar dai mayin din da ake ci.
Musa Shaibu kilansa ana sa 1800, kilo na rago ana saiwa 2000, abin da muke saiwa na akuya ana saiwa 1000.
Amma yaya tsadar kayan yake idan ka auna da ido ka faida a wata daya ko biyu da suka wuce?
Wallahi abubuwan ne kara kun lokaci, kara hawa yake ce, abubuwan kara hawa yake ce kun lokaci. Ya kamata a ci abubuwan suna yin kasa, amma kun lokaci abun kara sama hawa sama yake ta yi. Mun kasa mai manufa abin nan wallahi.
Kamar nawa ne yake a wata daya da suka wuce?
Kamar wata daya da suka wuce bayan muna siya abubuwan sabon, ko kuma ka ina 1700. Amma na sa wata daya wuce ana siya 1500, amma kullum abun kara gaba yake. Yanzu sanda za ka siya 1400, yanzu sai ka siya 1700 ko 1600, kaga abin da kara harhawa yake ta yi.
Me yasa kake tsammani yanzu ya kamata farashin ya sauka?
Saboda abin da yasa idan lokacin azumi ya kamata a ce komai yana yin kasa, amma har komai yana yin kara, ga yana ta yin sama, yana ta yin sama, yana ta yin sama. To kamata abu a ce abin yana yin kasa da ko alfarmar watan Ramadan, to amma abin sama yake ta yi.
Tattaunawa da na yi kenan da waɗansu 'yan kasuwa a yankin babban birnin tarayyar Najeriya Abuja domin jin yadda kasuwanni ko tsadar kayayyaki yake a kasuwannin. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Jama'a kada a sha'afa, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga nasihar Lahadi.
Hallelujah. Sunana Archbishop John Praise Daniel. Ni ne presiding Archbishop na Dominion Chapel International Churches a nan Abuja. Ni ne kuma the National Deputy President na Pentecostal Fellowship of Nigeria. Sai dai in ce Ubangiji Allah madaukakin sarki shine mai jinkai, mai kamna, wanda ke kiyaye mu kuma yana bi da mu a cikin dukkan ayyukan mu. A urmar zan bara a cikin wannan tsirana shine bari mu zama masu tsaron juna, bari mu zama masu kawo zaman lafiya a ko ina muke. Littafi ta nuna mana cewa Isa Almasihu shine sarkin salama. A cikin dukkan umurnin da ya bamu shine salama, that is peace. Ya zamanta kuma dukkan mu da muke kira mu Krista, ya kamata mu zama masu kawo salama a cikin gida, salama a cikin gari, salama kuma a cikin duniya duka. Idan mun zama haka, za mu zama masu lidimawa a cikin duka abubuwan da muke yi. Allah kuma zai samu daukakawa. Kar mu zama masu kawo kyashi, masu kashe-kashe, da kuma muna a mutane su kiyaye kansu. Ubangiji ya tambayi shi Kenu a bila kenan da shi yayansa Ken ya kashe shi. Sai Ubangiji ya tambayi shi ya ce ina kaninka Habila? Sai ansa ya ce ma Ubangiji ai ba ni ne matsoronsa ba. In ba kai ne matsoron danwanka ba, kana zama kai ne kana kisansa. Domin ga wannan ya kisa danwan shi a cikin littafin farawa sura 4. Kuma Ubangiji Allah baya so mu zama masu kisan kai, amma mu zama masu kiyaye juna. Muna adoyi a kanmu, muna so abubuwa masu kyau su faru da yanwa. A ba da gaskiya wannan rana Allah zai sa mu zama masu zama lafiya, muna neman zaman lafiya na kowa, muna so mu ga kowa ya kuma ya ci gaba. Kada mu zama masu kisa, kada mu zama masu kashe-kashe, kada mu zama masu mutane da muna da al'amura, muna son juna, muna kuma kaunan juna. Allah kuma ya albarkaci kasar mu Najeriya, ya albarkaci kuma dukkan duniya duka. God bless.
Tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Ba
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan postpartum depression, wato yanayi na damuwar tunani ko cinkushewar tunani da mata ke shiga bayan haihuwa. Tare da ni a cikin shirin akwai babban likita a bangaren mata Dr. Idris Muhammad Liman da ke aiki a babban asibiti na kasa da ke Abuja, wato National Hospital. Likita, barka da wannan lokaci.
Barka mu dai.
Akwai abin da ake kira postpartum depression, wato yanayi na damuwar tunani bayan haihuwa ko cinkushewar tunani bayan haihuwa. Shin ko za ka mana ma ƙarin bayani a likitance menene postpartum depression?
Postpartum depression ko damuwan tunani da ya samu masomi daga haihuwar mace ko kuma daga mace ta haihu ko kuma ta samu barin ciki shi ne yana nan dai damuwa ne da muke don fuskanta a likitance idan mata sun haihu, saboda wannan damuwan yana yi a aukuwa a ɗaya daga cikin kowace mata biyar da suka haihu ɗaya zai iya samun wannan postpartum depression din.
Ko me ke kawo wannan yanayi na damuwa ko halin cinkushewar tunani bayan mace ta haihu?
Babun da za a iya cewa shine yake kawo masomin shi shine kamar rikicewa na sinadarin jikin mace, sinadarin da yake tasowa a cikin kwakwalwar mace, ana ce da wajen hypothalamus pituitary adrenal axis. To kowanne gabobi guda uku nan, guda biyu suna cikin kwakwalwa, wato hypothalamus da pituitary gland, sai kuma adrenal shi yana can kasa. To akwai sinadarori da Allah ya tsara a jikin dan Adam, yakan tasowa daga na can sama-sama, shine hypothalamus, ya zo yayi aiki akan pituitary shi ma ya fitar da sinadarin nasa wanda zai shiga jini ya zagaya jikin jigin mutum har zuwa wajen da akwai koda, aiki akwai wani gaba kuma akan koda ana ce da shi adrenals. To wannan adrenal shi ma idan ya samu signal daga wannan sinadarorin na saman, shi ma yakan fitar da wasu sinadarori da yake regulating ko kuma yake kayyade ayyukan na jikin dan Adam. To idan an samu wannan ya rikice saboda wasu abubuwa da yana da alaka da samun ciki da daukan ciki da kuma haihuwan ciki da kuma sakamakon haihuwan, to mace za ta iya samun wannan ciwon cuɗanyan zuciya ko na tunani.
Menene alamomin wannan cuta ko kuma ya za a gane cewa mace ta shiga wannan yanayi bayan ta haihu?
Na daya dai, kullum tunda muka fara wannan bayani muna cewa bayan haihuwa, bayan haihuwa. Postpartum a turance ko kuma a likitance shine sati shida bayan mace ta haihu. To wannan lokacin shine lokacin da jiki yakan dan gyara ya koma yanda yanayin da yake ciki kafin wannan matan ta samu ciki. To amma idan an duba postpartum depression din nan, zai iya farawa can baya-baya. To amma saboda yana da alaka da wannan haida cikin da an haihu yaro ko kuma cikin da ya yi barinsa, to koda daga wata hudu zuwa shida da yakan fara bayan ciki, za a ce mace tana da wannan ciwon cuɗanyan tunani bayan haihuwa. To a iya gano cewa wannan yanda yanayin wannan matan nan take yanzu yana da alaka da wannan ciwo din, shine zaka ga mace ba ta da karfi, komai tana nan ragon-ragon, ba ta so ta ci abinci ko kuma cin abinci babu kuzari ko kuma ba ta da ba za ta ji cin abinci ba, ko ga abinci ba wai babu bane, kuma sai ta kasa yin bacci sosai da daddare, sai dare yayi ko ayi bacci sai ta tashi ko kuma tana na kwanciya amma ba ta yi bacci ba har dare ya rabe ko kuma har safe. Za ta iya dan cire kanta daga cikin jama'a, komai ana hayaniya ita tana nan a zaune, bata ma tashi ta koma wani gefe ba, tana nan ba za ta ce ma hukun ba, ko an yi magana da ita in an jaja ko an tura ta sosai sai ta kawo magana guda daya biyu sai ta yi gum, kuma a wajen da kowane a cikin gida ana nan ana fara da shaurinsu. Za ta iya zama mai saurin hushi ko kuma abu kadan sai ka ga ta janye ta yi hushi sosai, sai ka rasa meye ne aka ce a nan yanzu da zai kawo irin wannan hushi din. Dan irin wayannan matan kuma sai su fara tunanin dauke ran kansu ko kuma su ce za su kashe kansu. su ko ba sun fada da baki ba sai to sai alaka da zai kawo wani lani ko rauni da zai iya addasa mutuwan su to wayannan sune alamomin da za a ce kai wannan ba alinta kenan a da ba fo bayan aihuwa nan da wata biyu ko uku ne na ga ta fara yin wuri wannan ayyuka to za a iya fitowa a tantibi masu ilimin kimiyya ko kuma na likitanci cewa gashi fa bamu gane kan wance kaza ba
to likita musamman ma idan aka ga tana waɗannan halayya sai kuma ba a dauki mataki da gaggawa ba yaya abin zai iya kaiwa
idan ba a dauki mataki da gaggawa ba zai iya komawa da kanshi amma ba lalle bane kuma zai iya dada rikicewa har ta sama a ce ta aukace ki baki daya saboda haka idan an lura da wannan mataki na farko shine a fito asibiti a samu doktoci a duba in yaso a ce ma ba abin da yaso yake damunta komai lafiya lau yafi kwanci hankali game da amen ga wanda za a ce ba abin da yake damunta kuma tana da babban damuwa na da yake nan na biyu idan ba dauki mataki ba na ce zai da rikicewa ko kuma abubuwa su janye idan wannan sinadari na hypothalamus da pituitary da adrenal din Allah ya kawo sun saita da kansu kuma to amma da wuya wannan ya faru sai dai ba a ce abun ba zai yiwu ba inda jikin dan Adam ne Allah ne yake da komai sai kuma yanda yayi shi muka gani to idan an dauki mataki ba za a iya samu yadda da lalacewa ko kuma a ce ta zo wata rana a zo a gan ta jima kanta ciwo saboda tana rayuwa ta ishe ta tana so ta mutu ko ba ta fada ba to kaga bai kamata ba a bar ana kallo sai ya kai ga wannan matsayin in ma ba an zo an ta riga ta kashe kanta ba
to likita yaya ake kula da matan da suka samu kansu a wannan hali
babban kula da shi shine yan uwa mu yi la'akari da junan mu wanda an haifu abinda aka gane ba daidai bane to a fito da wuri neman bayaninsa da kuma in damuwa ne neman yanda za a yi a magani a magance shi domin idan an ma fara magani da wuri sakamakon ya fi kyau gada ana ta kallo kila sai da aka zo wata rana aka ga cewa ko ta yi kokarin kashe kanta aka san cewa kai wance ka san hankalinta ba daidai bane mu fita yanzu to kaga kila ya yi nisa to ko an yi maganin sakamakon bai yin kyau sosai ga idan an kwatanta shi da wanda an fara da zara an gan alamar ya fara ya dan canza daga yanda take da banda wannan sai ya ana da magungunan sha ba zan ambaci sunayen su ba da yake idan dai ya samu a fita asibiti doktocin asibiti ko doktocin aihuwa obstetricians ire-iren mu ko kuma doktocin psychiatry in waje ne da ake da doktocin psychiatry to akwai maganin da za a bada Allah zai kawo sauki
misali ba a dauki mataki da gaggawa ba har abin ya ta'azzara in dai aka fara magani kuma daga baya ana iya warkewa
in aka bari ya yi nisa kafin aka soma magani ana iya warkewa amma yanda aka bar abun yayi kamari tukun to samun sauki ma banda ba zai yi kyau sosai kamar in an fara da wuri ba yakan dauki lokaci shi yasa nace mu kula da kanmu da junan mu cewa kai an lewance kaza tunda ta haifu ba irin na da ba in ma ba ali ne da ya danganta da irin wannan ciwon tunani ba dan an fito an yi bayani an nemi bayani za a iya gaya musu da za a ce ba abun da yake damunta kawai ita tana wani rikici ne ko wani abu ne daban a sa shi a kan wannan amma ba wai son ta bane rashin lafiya ne na zuciya ko na tunanin shi yake damunta
to masha Allah duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin Dr. Idris Muhammad Liman da muka kasance tare da shi a cikin shirin sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu huta lafiya masu sauraro baki daya da haka muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku